16 ga watan 11 a shekara ta 2015 na lissafin miladiya. Za mu tashi darasinmu na hudu a sabon littafi da muka fara karatunsa na Fadlul Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sharhin jikansa Malam Salih bin Abdul Aziz Al-Sheikh. Darussa uku da suka gabata muqaddima ce da malamin yayi mana akan falalar ilimi, kuma alhamdulillah mun kai karshenta. Zamu tashi yau, ko in ce yau zamu fara gundarin littafin Fadlul Islam. Hanyar da zamu bi kuma insha Allah, tunda muna da matani muna da sharhi, zamu karanta matanin yadda yake ba tare da ƙarin komai ba, sai mu karanta sharhin saboda duk abin da muke so a faɗa malamin din ya faɗe shi a cikin sharhin, yayi ƙarin bayani inda la'alla bi faɗi komai da komai akan wasu abubuwan ba, insha Allah ma ƙara. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Bismillah. Babu Fadlul Islam.
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى
أصلي كما تعلم باب فضل الإسلام وقول الله تعالى كما ديكي كتاب التوحيد الذي سابع أكدوا أن يبيو باسيسي وقوله تعالى
باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دونه فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
سأبى شاكا سأبى لوكسي أخي akwai asali dai akwai bukatar mu ji asalin littafin a ta bangaren abin da ya shafi manhaji da malami yake amfani da shi, zamu kara fahimta sai insha Allah muka ji nassoshin su kansu jin su maksuda ne a sharhin, ba shi kadai ba sharhin, zamu zo kansa kuma insha Allah kowace kalma kalma duk zamu ji me ake nufi da kowanne, amma saboda sauri zamu ga iya wannan sai mu zan karanto sauran sai kuma mu je sharhi din insha Allah. Hadisin gaba wanda yazo yace fi sahihi an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mathalukum wa mathalu ahli alkitabin kamathali rajulin ista'jara ujra'a faqala man ya'malu li min ghadwatin ila nisf an-nahar ala qiratin fa'amilat alyahud thumma qala man ya'malu li من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. wannan hadisi mashhuri ne, yana cikin sahihi kamar da malamin saba yace sahihi, yana zama sahihi Bukhari ko a Muslim, daga Abdullah ibn Umar. Za zo mu ji insha Allah sharhin sa baki daya. Wa fihi aidan, har yanzu cikin sahihi Bukhari, an Abi Hurairata, daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an annahu qala, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. ألا يا قتد وأن تسكذو قبانك كو قبانم دقس رسك جمعة إتسي ببرانا أولنس معنى ألا يا أناس فللر يزم جمعة إتسي رانرس. fakana lil yahudi yawm as-sabt shi yasa sai zama yahudawa ranar asabar ita ce ranar su ranar suke girmamawa ranar da suke yin hutu ranar suke yin ibadun su walin nasara yawm al-ahad nasara kuma kristoci ranar lahadi fa ja Allahu bina sai Allah ya zo da mu mu wannan al'umma din fa hadana li yawm al-jum'ah sai shiryar da mu zuwa ga ranar juma'a wannan shi kansa yana nuna mana falalar wannan addinin kasancewar an hana wasu wata falala da aka mu ba mu aka zo da mu don mu same ta shine abin da ke nufi yace wa kadhalika hum taba'ul lana kuma su haka suke taba'ul lana masu biyayya ne gare mu yawmul qiyamati nahnu al-akhiruna mu ne a ƙarshe zamanin min haythu zaman kenan yawa min ahli duniya daga cikin mutanen duniya a zamanance mu ne a ƙarshe zamanin mu ne zamanin ƙarshe ai ko yawa wal awwaluna yawmal qiyamati amma ran tashin alqiyama an kira al'ummomi mu ne a gaba saboda gatan kasancewar mu al'ummar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam Allah samu dace da wannan falala din shi kuma hadisin da yazo kafin wannan yana magana akan balifi mubji fassara sa dunkule dan lokacin da zamu zo sharhin sa daban-daban kalma-kalma zai kalma ɗaya sai ta ɗauki wani kusan darasi yadda malamin ya yi sharhinsa akwai buƙatar mu ji ma'anonin hadisan baki ɗayansu a hadisin ibnu umar ayoyi ai kun riga kun san su ko ayoyin gaba ɗaya ba sai an abin nan ba duk da ke akwai ta ƙarshe ko to ba laifi Allah madauke na su al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina aya ta uku a suratul maida Allah madauki na cewa bayan ya fadi hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighayri llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sab'u illa ma dhakaytum ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam sayati dhalikum fisq sayakum ti al-yawma يا ايها الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا تو ne ita ce a yau na cika muku a addininku da haka addini a cike yake inji Allah subhanahu wa ta'ala a yau na cika muku addininku a sannan wa atmamtu alaykum ni'mati ni'ima ta dai akan ku na cika muku ita ana mafi kamalan ni'imar da zaku samu ita ce a ce kun dangana kanku zuwa ga wannan addini to yau an cika muku ita wa raditu lakumul islam dina kuma na yadda da musulunci ya zama addini gare ku ba karamin gata bane addinin da Allah ya faɗa ya yadda da shi ya zama akan sa kake Allah tabbatar da mu akai a wannan aya akwai abubuwa da dama a cikin ta na falalo shi yasa har wata rana wani bai yahudi yazo wurin sayyidina Umar yake ce masa aiko akwai wata aya a cikin littafin ku mu da mu aka saukar wannan aya da wannan ranar da aka saukar da wannan ayar ya zama ranar idi a gurin mu sai mun zama cewa duk lokacin da ya zagayo ba hu ba aiki hutu kawai zamu muna ta idi muna biki yace wata aya ce sai ce mun ji a littafin ku an ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina bai hudu ya ce da mu ne muka samu wannan ayar ta zama hutu a gare mu ma'ana sai mun ɗauki ranar saukarta dillan da ya zagayo to hutu ne shi ne sayyidina Umar yake cewa ni kuwa na san ran da ta sauka ne a lokacin hajjin bankwana ranar arfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ga mutane kuma Allah madauke saukar masa da wannan aya to shi ne yace amma mu ba a ce mu ɗauke ta a matsayin idi ba zaka ba wani biki da ake dan ranar wannan abu ya zagayo da an umarce mu da mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara tunda kuwa ba mu fi shi ba to dole mu bi shi iya abin da ya hakura da shi haka za mu hakura da shi to wannan dai asalin wannan magana ki akwai falala a cikin ta kasancewar aya tana nuna mana kamalu hadaddi cewa wannan addinin ya gama cika zaka ba buƙatar wani ƙari daga wani tunani ko daga wani dan adam addinin musulunci dai wanda za a shiga aljanna in an yi riko da shi to ya cika in dai kana yin musulunci dan ka shiga aljanna aina dan an shiga aljanna kowa yake kuma haka bane a bautawa Allah a samu yardar Allah to in haka ne abin da ya ishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna, abin da ya ishi sahabbai suka shiga aljanna, to ya kamata ko ya wajaba ya ishi kowa, ka wadata da iya wannan abin da yazo ya ishe ka shiga aljanna insha Allah. Sannan daga cikin fa'idoji har yanzu da zamu gani a wannan aya, cewa Allah ya cika ni'imarsa, ni'ima ce kasancewar mutum ya zama musulmi. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa a wannan aya, ya yadda da wannan addini, nassi ne akan cewa wannan addini shine wanda Allah ya yadda da shi. Ashe kenan a hirdin mutum ya riki wani addinin da Allah bai yadda da shi ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya soke duk wani addini koda yana cikin addinan da ya aiko ayi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wani addini da aka bauta abautawa Allah da shi ya zama haramun sai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan aya ta gaba, Allah mai ce ya ayyuhan qul ya ayyuhan nas, kace ya ku mutane, in kuntum fi shakkin min dini, in kuna kokonto ne dangane da addini na, kuna tsammanin haka nake yin sa sama sama, in an ja hankali na da dukiya ko da wani matsayi zan bar shi, to ba ku fahimce ni ba. Sai ce ina gaya muku, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi, ni ba zan bautawa abinda kuke bautawa wanda ba Allah ba. Ma'ana la dukiyarku, la matsayinku, la duk wani abun rudi da za a iya rudar mutum da shi, kar ku kawo shi, ba abinda zai sa in bautawa wanda kuke bautawa wanda ba Allah ba. Kun fahimci ni babban abu a nan gudun? Nan bai tsaya ya lissafa mana waɗancan abubuwan da na faɗa a nan ba. Kamar da malami suka ambata, kada mutum ya ce ba a faɗi abubuwan da za a iya rudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su ba. Na'am ba a faɗa ba, amma sai ya tafi kololuwar abin dan ya nuna ko ma me ba amfanin a faɗe shi. Ma'ana duk abin da za ku yi amfani da shi, ko dukiya ko matsayi, ai sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin farkon da'awarsa, suka ce in dukiya kake so za mu tattara duk abin da muke da shi mu baka, idan sarauta kake so za mu ɗauke ka kai ne sarki a maka mu baka sarauta, in mata kake so za mu binciko maka ajmalu nisa'il arab, a cikin matan larabawan da suka fi kowanne kyau mu baka, da Allah kai shiru ka daina wannan zancen cewa a daina bautawa lata da uzza dinnan, a bautawa Allah ɗaya kawai, mu ba mu yadda da wannan zancen ba. Shi da shi kuma sai yake ce musu a'a, ai ba wannan ake magana ba, ko ma me za a yi, duk me za ku kawo, ko me yin shi, duk matsayin da za ku kawo, to ni dai ba zan bauta abin da kuke bauta wanda ba Allah. Ma'ana kenan ko da rudin ko ba rudin, abin da zai kai ni in bauta ma abin da kuke bauta wanda ba Allah ba, to babu shi. Allah ta mun gane wannan, sai ce fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffaku, amma zan bautawa Allah wanda yake karɓar rayukanku. Kun fahimci wani wa'azi a nan gurin? Zan bautawa Allah bai ce wanda ya halicce ku ba, don kila wani zai iya tawaye duk da cewa suna faɗar wanda ya halicce su shi ne Allah, amma wani zai iya rigima saboda kawai mujadala, zai iya cewa ai gunkin ma zai iya zama shi ne ya halitta. Sai ce kuma sannan halitta mutum bai shaidaita ba lokacin da aka yi bayan, kuma haka ba bai ga lokacin ba, amma sai kawo musu abin da muke rayuwa da shi yau da kullum, shi ne maganar mutuwa. Sai ce alladhi yatawaffakum, wanda yake karɓar rayukanku, babu wanda ya taɓa da'awar cewa shi ne ke karɓar rayukan mutane ko in ba Allah ba. To Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ke karɓar rayukan kuma mutuwa, ko ana ganin ana mutuwa, kuma wanda suke mutuwan nan ba mu taɓa ganin wani ya dawo ba, ballantana mu ji eh da gaske ne ko ba da kowa san da gaske ne. Har Shehu Dan Fodiyo a cikin Ihya'u Sunna littafinsa yana faɗar mutuwa ita ce mafi girman wa'azi da ɗan adam ya shaida. Wa'azin da ke cikin Alƙur'ani masu hankali ne suke fahimtarsa. Wa'azi ko na zahiri da ko kaki ko kaso duk taurin kanka ka yadda akwai shi, shi ne mutuwa. Ila ce karen jiya ko bara ko ɗazu an kai baban wani ko babanka, kana sansa amma ka ɗauki ƙasa ka zuba a kansa, duk ƙaunar da kake da shi, haka matarka, haka ɗanka, haka za ka tashi kuma ka juya ka tafi. Wani ba zai kwana a wani gado ba sai mai tsada, amma a ranan nan kai da kanka duk yadda ka san jin dadin da yake so ka bude kasa kasa shi kuma ka juya ka tafi gida kai ka hau gadan shi kuma yana cikin rami kuma bai taba fitowa ya dawo ba akwai azin da kai wannan to shi yasa sai amfani da wannan allazi ya tawaffaku wa qawlihi ta'ala da fadin Allah maliki ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku din suka imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin sa wa aminu bi rasulihi kuma ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun yi haka yu'tikum kiflaini zai ba ku rabo biyu kashi biyu min rahmatihi daga rahamarsa wa yaj'al lakum nura zan zo mu yi sharhin wannan zai kuma sanya muku wani haske tamshuna bihi wanda za ku riƙa tafiya da shi mai tafiya a cikin duhu yana buƙatar haske to in kana tafiya da haske a gabanka zaka san hanya wa yaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah kuma mai gafara ne mai jinkai wa fi sahihi yazo a cikin sahihi har yanzu an ibnu umar daga abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace masaluku kwatankwacinku wa masalu ahli alkitabaini in an kwatanta ku da ma'abuta littafin nan guda biyu yana nufin suwa yahudu da nasara in an kwatanta ku da kristoci da yahudawa a gefe guda ga kuma musulmi sai ce ka masali rajulin kamar kwatankwacin wani mutum ne ista'jara ujara'a ya dauki yan kwadago su yi masa aiki ujara'a sune yan kwadago ista'jara ya dauke su aiki fa qala sai yace man ya'malu li wane ne a cikin ku zai mun aiki min ghadwatin ila nisfin nahar daga ghadwa safiya har zuwa rabin rana ala qiratin akan zan bashi qirati qirati yanki na wani dukiya wani gutsire na wani dukiya fa amilatil yahudu sai yahudawa suka ce eh mu ne zamu suka aiki daga safe zuwa yaushe nisfin nahar rabin rana kamar kace daga safe daga karfe 6 zuwa 12 mu kwatanta da awoyi thumma qala sannan sai yace kun ga nan ya kawo ka masali rajulin amma a ƙarshen abun sai mu ji abun ya juye Allah subhanahu wa ta'ala ne yake wannan misali kamar kwatankwacin misalin da ya auku ne to sai yake cewa kuma man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asr wane ne zai mun aiki daga rabin rana zuwa sallar asr mun kamar ka ce daga 12 ko ka ce zuwa nawa ka ce 4 misali can daga 6 zuwa 12 kun ga awa 6 nan kuma daga 12 zuwa 4 wannan kwatankwa shine muka bayani na misali ba wai dan cewa haka lalle lokacin sallah yake ba a sai yace kun ga awa nawa shi kuma wannan awa 4 can 6 nan 4 wanne ne suka fi aiki da yawa na farko yau to sai yace thumma qala wa ma man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asr ala qirati shi ma zan bashi qirati fa amilati an-nasara kiristo shi suka ce eh mu za mu yi sai zama aikin su kadan ne amma bai kai aikin da yahuda suka yi ba amma ladan su daya kun gane abun thumma qala sannan yace man ya'malu li wane zai waye zai min aiki min salatil asr ila an taghiba ash-shams daga sallar al-asr har lokacin da rana za ta buya ma'ana za ta fadi kamar nawa kenan hudu zuwa nawa zuwa 6 kamar yanzu ko zuwa 6 da rabi kaga ya zama awa nawa awa 2 amma kuma bari ku ji sakamako sai shi ila an taghiba ash-shams ala qiratayn amma zan bashi qirati 2 kun gani kamar an hada waɗancan gaba ɗaya ladan su an baye wannan na ƙarshe ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa antum hum ku ne masu wannan na ƙarshen nan ku ne za ku yi wannan aikin aikin ku kaɗan wajen wahala bai kai na yahudawa bai kai na kirista ba wajen azabar da ake sa a yin addini amma kuma ladan ku ya fi yawa to shine sai fa ghadibat al-yahud wa an-nasara sai yahudawa da kiristoci suka yi fushi wa qalu suka ce malana me ya same mu dan me za a yi mana haka aksaru amalan aikin mu yafi yawa wancan awa 6 ko waɗannan awa 4 wa aqallu ajran amma kuma ladan mu kasa da waɗanda nasu aikin bai kai namu yawa ba qala sai yace hal naqastukum min haqqikum shay'an na rage muku wani abu ne na haƙinku nan me ake nufi ba ishtirati bane ishtirati akai me kun san ishtirati sharadi akai wa zai mun aiki kaza suka ce mun yadda shikenan tunda mutun ya yadda to abinda aka bashi shine sakamakon sa wani ma yazo ko yanzu kai misali kai ne ba wai misalin aikin addini ba in dan kwadagon kai ka dauka da sosai ai magana ce ta yarjejeniya wane ne zai mun zai tona mun rijiya akan kaza sai wani kuma yazo yace zai tona rijiyar a kasa da haka aka ga wancan ba zai abu ne kowanne yarjejeniya akai da shi to shine a karshe a sai ce wa aqallu ajran qala hal naqastukum min haqqikum shay'an qalu la suka ce a babu so zancen zalunci fa babu qala sai yace fa zalika fadli wannan falala ta ce utihi man asha'u ina ba da ita ga wanda na so to haka falalar musulunci take zabar ka ka zama musulmi wallahi ba karamar baiwa bace kullum muna wannan zancen daga cikin abin da zamu fahimta a wannan babin musamman me yasa nace a wannan babin ba duka wannan littafin ba tare da cewa duka littafin maqsudin sa kenan bayanin falalar addinin musulunci nan wacce falala yake da ita menene ribar da zaka samu a matsayinka na musulmi shine abubuwan da mafi yawa malami ya ambata mana a yau amma an sa ma wannan littafi suna fadlul islam ne kamar yadda mun kuma ta ba mun ambata ba dan duka mawdu'in sa dai bane zamu zo mu ji mawdu'an da aka tattauna a littafin sai dai kasancewar babin sa na farko yana magana ne akan wannan shi wannan babin na farko duk yana nuna falalar addinin musulunci akan sauran addinai to kun ga kuma wannan duk hadisan sun nuna mana haka wannan na gaba duk mun karanta shi ma ko to can a gaba yace wa fihi har yanzu a cikin bukhari ta'liqan yazo hadisi mu'allaq alhadith almu'allaq shine wanda yake aka shafe farkon isnadin sa ta bangaren sahabi sai a ce qala wani ba tare da an fadi wanda ya gaya masa ba misali a ce qala qatada qatada ya ce kaza kun ga bai fada mana sahabin da ya gaya masa ba ko ko kuma daga nan farko bukhari bai fadi malamin da ya gaya masa isnadin har zuwa qatadan ba ko sai qala ibn abbas tunda kun ga bukhari bai hadisi da ibn abbas ba ko yawa sai kawai ce qala ibn abbas nan farkon isnadin da zai ce haddathana wani da wani an shafe shi ake ce hadisi mene mu'allaq to shine ma'anar ta'liqan yazo ta'liqan anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala ahabbu ad-dini ila Allah ad-dinin da Allah ya fi so shine al-hanifiyatu as-samhatu shine al-hanifiyya ad-dinin hanifiyya sunan ad-dinin musulunci ne ad-dinin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi shine tinkarar karbar musulunci a bijirewa wani abu wanda ba musulunci ba shine ma'anan in an ce abu hanif ka bijirewa wani abu daban ka tinkari wani abu daban wasu malamai suna fadin cewa asalin sa daga mailu ne amma mailun ba mailin ne asalin kalmar hanifi ba akwai mailun a cikin ta amma maili ne wanda yake yuthbitu i'radan an shay'in wa yuthbitu iqbalan ala shay'in akhar ban sani ko kun gane galibi ana fassara wannan kalmar hanif a ce asalin kalmar hanif ma'anarta in an ce hanafa abin da yake karkace shi yasa ake ce musamman mutumin da yake a mai tassa a Hausa ana cewa mai tassa ai ko saboda kafar sa karkace take ana ce masa ahnaf saboda me kafar sa ta karkace wannan gaskiya ne to dangane da musulunci in an ce kalmar hanif ba wai iya karkatar ba ce domin karkata ba sifa ce mai kyau kawai ba in aka yi itlaqin kalmar karkata ba karkata ba ce ma'anar hanif shine ka rabu da wani abu dan ka tinkari wani abu ba kawai ka rabu da wani abu ka zama ba komai ba mun gane abin yawa don haka musulunci shine tinkarar musulmi abin nan gaskiya da karbarta da miƙewa a kanta da kuma rabuwa da ƙarya to wannan shine wannan kuma sunan addinin musulunci ne kuma an siffanta shi da wannan kalma ta as-samha as-samha shine sauki addini mai sauki to wannan kalmar sauki ita ce ta sa malamin ya kawo wannan kuma sannan da lafazin ahabbu ad-dini ila Allah addinin da Allah ya fi so shine addinin da ya fi sauki ashe kaga addini in ya kunshi tsanani to ba cikin abin da Allah yake so ko addinin Allah baya buƙatar tsanani tsananin ka ba shi zai tabbatar da kana san gaskiya ba bal umarni ne ko in ce hani mai ƙarfi ya zo a cikin alqur'ani dangane da abin da ya shafi wuce iyaka ahlul kitabi a wurare da Allah madauki ya kira su qul ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ku ahlul kitabi kada ku zurfafa a cikin addininku zurfafawa Allah ba ya santa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man qablakum al ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu abinda ya halaka mutanen da suka zo gabaninku shine guluwi wuce iyaka kuma mun yi magana ba kuma ta ba darasin mu na alamus sunna asalin wannan hadisin aina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi dace iyyakumul gulu kuma ta lokacin aikin haji lokacin da ya aiki Abdullahi dan Abbas idai kawo masa tsakuwar da zai jifa jifan jamarat da shi ranar 10 ga wata ibnu Abbas idai kawo wasu duwatsu manya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai rishi a ba wannan ba je ka sako wasu sai je kawo wasu ya sake mairuwa dai ya kawo kuma wanda suka daidai sai a cikin su sai rera sai zabi wata karama sai daga wannan sai ce bi misli hadha farmu da kwatankwacin wannan za ku yi jifa wa iyyakumul gulu kuma a hirdinku ku ruka wuce iyaka kun ga ashe asalin hadisin da ke hani ma akan wuce iyaka wajen da tsanani a addini an fade shi ne a wannan babi na haji ashe jifa da ake cewa jifan shedan alama ce ta addini ba wai shedan ne a gabanka shi yasa sai ga saboda jahilci wasu a zamanin sai mutum ya dauki takalmi da ya ta dukan wannan dutsen saboda tsabar jahilci wani kuma ya dauko katon dutse wai bari dai dan ya ji zafin da yawa bari a dauke shi da kato duk wannan ba daidai bane jahilci kuma yana cikin alamar wuce iyaka a addini to wannan ne na faɗi wannan ne dan misalin cewa to a kowanne babi ma kada ka wuce iyaka kuma alamar saukin musulunci kenan sai ta duk abin da zaka iya kai gurgudan abin da zaka iya abin da aka kai umurce mu mu yi gurgudan abin da zamu iya abin da ke ku hani ne mu nisance shi kamar da dai muka karanta kuma daga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta nassi na gaba sai mu je kan sharhi wa an ubay ibn ka'b daga ubay ibn ka'b radiyallahu ta'ala anhu annahu qala shi ubay da kansa yace alaikum bis sabili was sunnati ina horonku da ku bi tafarki ku bi hanya da kuma sunna ku bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu laysa man abada ala sabilin wa sunnatin dhakara ar-rahmana fa fadat aynahu min khashiyatillah fatamassahu an-nar yace ina horonku ku bi hanya kuma ku bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar a ce ku bi qur'ani ku bi sunna yace babu wanda zai bauta wa Allah ala sabilin akan hanya ta farkin Allah wa sunnatin da hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zakara ar-rahman kuma ya tuna ubangiji fa fadat aynahu in ya tuna ubangiji ya zubda hawaye min khashiyati llahi saboda tsoron Allah fatamassahu an-nar kuma a ce wuta ta ci shi ma'ana babu mai yin wannan da zai shiga wuta duk mutumin da yake kan qur'ani yake kan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zauna haka kawai ya zubo da hawaye saboda tsoron Allah to Allah ya haramta wuta ta taba jikinsa ai wannan akwai hadisi sahihi sananne a wurinku hadisin mutum bakwai da Allah madauki zai sanya su a inuwa ranar da ba wata inuwa sai ta sai ko daga cikin su akwai mutumin da zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutumin da ya tuna Allah shi kadai kana zauna a gida kai kadai saboda tsaba tsoron Allah da jin girman Allah da jin cewa Allah yana ganin ka da abin da kake sai kawai wannan abin ya sa maka tsoron Allah sai hawaye ya zubo to duk mutumin da ya zubda hawaye don tsoron Allah ba zai shiga wuta ba Allah madauki ya samu dace to sai ce walaysa man abada haka nan babu wanda zai bautawa Allah ala sabilin bisa hanya ta Allah wa sunnatin da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zakara ar-rahmana ya tuno ubangiji faqsha'arra jilduhu sai fatarsa ta tattare shine faqsha'arra tsikar jikinsa ta tashi saboda tsoron Allah mun gane min khashiyatillahi saboda tsoron Allah illa kana mithlu illa kana mathaluhu kamathali, wannan haka za ka karanta illa kana mathaluhu ba mithlihi ba, sai ya zama mathaluhu misalin sa kamathali shajarati, kamar kwatankwacin bishiya ce, ya bisa waraquha, wanda ganyenta ya bushe ya kaikashe, ka tuno lokacin bazara bishiya ganyen ya bushe ya zama yelo ya kaikashe, fa bainama hiya kadhalika, bishiyar tana nan a wannan hali din, id sai kuwa asabatha arrihu, sai iska ta taso ta bugi wannan bishiya, me zai faru, fatahatta anha waraquha, sai wannan ganyayen mana ganyen bishiyar me zai, sai duk suka zubo kasa, shine fatahatta, kamar an kado su sai suka zubo suka faffado, to babu wanda zai wancan abun ya tuno Allah ya ji tsoron Allah, mun gane wannan, ya tuno Allah ya ji tsoron Allah har idan sai zubda hawaye, illa tahatat anhu dhunubuhu kama tahatta an hadhihi shajarati wa raquha, sai face zunuban mutum za su rika zuzzubowa haka suna faduwa irin yadda waccan bishiya in iska ta kada ta ganyayen ta suke zubowa, mun fahimci abun, sai ce wa inna iqtisadan fi sabili, daidaituwa ka zama matsakaici, fi sabilin a hanyar Allah wa sunnatin a kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnati, ya fi maka alheri fiye da a ce ka shiga kana ijtihadi kana kokarin ka fito da wata hanya a cikin hanyar Allah da ta manzon Allah, kana kwakwalo ka fidda wani abu daban ba hanyar Allah din ba, kai hakuri ka bi ta Allah din ba, kana bin wata daban, kun gano wannan mutum, kamar yadda suke cewa malami suke cewa ne a ittiba'i ko iqtisadi a ittiba'i khairun min istihadin fi bid'ati, abin da ake nufi kenan, kai ta kokari a bid'a, kai ta bautawa Allah da bid'a, to da kai wannan wanda ka tsaya matsakaici ba tsanantawa a iya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu akwai misali a Saudiya muna yawan magana a kansa, ku duba ku gani yanzu yawan zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, je ka dauko littafin Hisnul Muslim, kowa yana da shi a cikin ku, yana cikin littafin da Allah ya sa masa albarka a wannan zamanin namu, mutane da yawa an san littafin Hisnul Muslim na addu'o'i, yanzu wane ne zaka samu mutum bai haddace waɗannan ba, addu'o'i nan duka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma sai kaga mutum bai haddace wannan ba, ba ma wannan na faɗe shi ne saboda kun san shi, akwai littafin azkar da yawa, amma sai ka samu mutum yana can yana ta yawo gun wasu malamai yana neman lakani a bashi addu'ar da zai karanta a gu kaza, kuma ga waɗannan kyauta littafin zaka je ba umma ko ma bashi da ba kyauta ba, naira nawa ne, naira 70 ko kace 70 shi kuma wancan kaje kai tawo baka san ingantacce bane ko ba ingantacce ba, sai kaga mutum yace wai dan meye ba zai kirkiro zikiri ko salati, to salatin annabi wa yace ba kyau, dan meye ba zan yi nawa ba, ga nan manzon Allah fa baka gama ba, yanzu inda a ce kowa ya tsaya iya aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi zamu tsaya a kansa, ya isa mu shiga aljanna ko bai isa ba, to na meye sai an zai mutum ya kirkiro nasa shi kuma nasan kuma ba shi da tabbacin cewa Allah ya yarda da shi, wannan fa mun tabbata daga bakin wanda aka aiko da sakon, duka daga wurin sa yake shi, kuma wancan nakan baka san daga gunwa yake ba, kila wanda ya bakan ne kawai ya faɗa, kai kuma baka da tabbacin cewa daga Allah din yake, Allah ba mu hakuri, ai hakuri a bi sunna, wannan ita ce maganar ta Ubay ibn Ka'ab a iktisadi akan hanya yafi mutum ya istihadi a cikin abin da ya shafi bid'a, wa an abi dardai daga Abu Dardai qala yace radiyallahu ta'ala anhu qala yace ya habbaza nawmul akiyasi wa iftaruhum kayfa yughbanuna akaysa kayfa yughbanuna a sahara alhamqa, yace ina ma za a samu shine ya habbaza, kalma ce ta nuna an fusan abu kaza, fifita wani abu akan kaza, ma'ana ina ma za kai kaza, ina ma abu kaza shine kaza, shine ma'ana ya habbaza na fusan kai kaza akan kaza, ya habbaza jalast ina ma a ce ka zauna, ma'ana na fusan a ce ka zauna, to shi da abin da ke nufi, yace ya habbaza nawmul akiyasi wa iftaruhu, baccin masu hankali da cin abincin su da rana ba sa azumi shine iftaru da daddare suna bacci ba sallah suke ba da rana kuma suna cin abinci ba azumi suke ba kin gane kaifa yagbanuna sahral hamqa ya sukewa kwanan zaunan da wawaye suke yi suke musu wayo yagbinuna ne ba yagbanuna ba yagbinuna ya suke rinjayar asalin gabnu shine ka je da abu kasuwa zaka sayar ko a cuce ka ko ai ma wayo ko ka fadi baka ci riba ba shine ma'anar gabn shi yasa ake kiran ran tashin alkiyama yawmat taghabun dan da kowa wanda duk bai aikin kirki ba to zai wayi gari yayi nadamar cewa an cuce kaman an cuce shi banko ba cutar sa akai ba shi ya cuci kansa mun fahimci wannan shine asalin wannan abin da yake nufi a wannan riwaya ko magana ta Abu Darda'i alhamqa shine jam'in ahmaq ham ahmaq shine mutum wawa guda daya jam'in su shine hamqa wawaye to zaka samu wani sahar kuma ma'anarsa shine ka kwana baka yi bacci ba mun gane wa sawmuhum da kuma azumin su ai akwai mutanen da za su kwana suna sallah basu yi bacci ba ai ko da washe gari kuma suna ta azumi basu ci abinci ba to waɗanda ba akan sunna suke ba wannan kara anan take wanda ba akan sunna suke ba za su samu ladan wancan abin da suke yi ba za su samu ba to abin da yake nufi anan shine ka tsaya da hankalinka ka bi sunna ba ka bi bid'a ba to gwanda a ce kayi baccinka da daddare shine naumul aqyasi da rana kuma ka ci abincinka ka more ba kai azumin ba a ƙarƙashin sunna da aje kana yin kwanan zaune ko kwanan tsaye washe gari kuma kana ta azumi amma duk a cikin bid'a kun fahimci abin to shi yake nufi to shi yasa nan kira su hamqa sai ce wal misqali zarr wal misqalu zarratin gurgudan kwayar zarra min birri na aikin kirki ma a taqwa tare da taqwa wa yaqinin da yaqini a'zamu shi yafi girma wa afdalu yafi wato falala wa arjahu shi yafi rinjaye min amsalil jibali fiye da gurgudan abinan girman duwatsu min ibadatil muhtarrina na daga bautar waɗanda suke ruɗar kansu cewa su ne wa Allah aikin da bayan ba akan sunna suke ba shine al muhtar muhtar shine ruɗaɗɗe wanda ya ruɗi kansa cewa yana kan hanya yana ta ibada ko ya ta yawo da jan tarbi wani sai gan shi ta jawai shi sai ya nuna muku cewa shi mai bautar Allah ne kisa malamai suka akwai malaman da sun yadda da halaccin in a boye kake ka iya amfani da tarbi kai lissafin zikirinka amma suka ce fitowa da shi kana nunawa din nan wannan alamar riya ce ya kamata kuma ka nemi wannan ka nemi tsarin Allah daga wannan abu kai watsi da shi ba zai taimaka maka ba wani zaka gan ana zaune sai wani shiru sun yana ta motsa baki kawai sai ya nunawa mutane cewa shi yana zikirin Allah wannan abun yana da hatsari a kiyaye shi a guji wannan abu domin zai bata maka aiki koda aikin ne da kake don Allah in kana yi don mutane su gani fa babu lada ko misqala zarra to shine albin da yake fada anan mutumin da zai dade yana ta bautawa Allah amma kuma akan bid'a ba akan ikhlasi ba to da kai wannan gwanda a ce ka zauna ma ba kai ba shine abin da wannan yake nufi Allah sa kun fahimci nan so shin yanzu ko to sai mu je sharhi insha Allah dai shi ma mallan da kansa zai dawo sake mana sharhin waɗannan abubuwa kalma kalma kuma ya fi nawa sharhin da zan muku yace a sharhu yace alhamdulillahi wa ba'du na'am ban ji ba to mun tsallake da wanne ne a shi muka fara lalle ka zo daga bani da mun yi niyyar mu karanta haka ba tare da fassarar ba to da muka ce bari mu fassara sai muka faro da shi shi ne Abu Hurairah sai muka koma baya Allah ya ma rahama alhamdulillah wa ba'du malam sai yabo ya tabbata ga Allah bayan haka yace hadhihi risalatu wannan risala wato wannan littafi risalatu fadli alislam wannan littafi mai suna risala ta falalar musulunci lil imam al mujaddidi na malam mujaddidi mun san haka muke faɗa da Hausa ko mujaddidi inda da larabci kake mujaddidi kuskure ne mujaddidi ne shine ayi aikin tajdidin in ka ce mujaddad shine abinda aka jaddada din ke ko amma ku bar shi Hausa ku tunda kowa san abinda ake nufi mujaddadi shikin lil imam al mujaddid ga babban malami mujaddidi Sheikh al Islam Abi Abdullah wa Abi Ali sunan sa daga cikin alkunyar malam ana ce masa Abu Abdullah saboda yana da dan Abdullah ana kuma ce masa Abu Ali saboda yana da wani dan Ali na tabe mun nan zancen ko kwanaki Muhammad ibn Abdul Wahhab mujaddid al-qarn al-thani 10 shine mujaddidin wannan karni na 12 kuma haƙan haka yake kafin sa fitintunu da bid'o'i da shirke-shirke duk sun cika musamman bangaren da yake raye kun bangaren da yake raye ina ne kasashen Larabawa ne kuma ne headquarters musulunci in nan ta bace aka ga sauran duniya matsala kenan to don haka a lokacin da ya rayu lokaci ne da ake ta shirka ita ce babban abin ji ana ta bautawa dan adam da kaburuka da sauransu to shine jaddada muta eh wannan abubuwa ya jaddada musuluncin da yace a koma zamanin da a daukar ibada da daukar tunanin yadda za a bautawa Allah a aje duk abubuwan da suke sabi ne aka lika wa addinin musulunci daga baya to a kakkabe su a wawwanke musuluncin ya koma shi kadai shine abinda wannan bawan Allah ba wani abu yazo da shi sabo ba a'a abinda aka zo da shi saban shine je rika babbantarewa yana yarwa yana bubbunci ne wa yana zubarwa kaskar da ta makalewa addinin musulunci tana zukarsa tana cin wani abu da shi tana fa'idanta ta hana shi ya girma ya habaka ita rika cirewa kamar yadda zaka samu doki da kaskar a jikinsa kana babballewa kana cicire masa mun san wannan abu ne to wannan shine abinda bawan Allah nan sai ke cewa li'annahu sai ce wal ba'ith lil muslimin fiqhahum wanda ya zaburar wa musulmi fiqhunsu ya fito musu ya zaburar da su ya wato mai da su kan hanya gurgudan hali shine al ba'ith lil muslimina fiqhahum fi dinihim wanda ya dawo da mutane fahimtar su ga addini wa tauhidahum da kuma tauhidinsu bayan sun yi nisa daga tauhidi sun yi nisa daga fahimtar addini ana bautawa abubuwa daban-daban waɗanda ba Allah ba to yazo ya da hankalin mutane ya zaburar da su kan a koma fahimtar addini mai kyau a koma kuma tauhidi yace hadhihi risala wannan risala min ar-rasail al-muhimma za ku ji malam wata muqaddimar kuma ya dawo da mu dai har yanzu duk kafin ya fara sharhin wannan zai mana magana akan ita gundarin littafin a baya maganar muhimmancin ilimi ko to yanzu abinda zamu karanta da wannan darasin da mai zuwa magana ne akan shi ainihin wannan littafin ko wannan risala din sai ce wannan risala mai muhimmanci allati katabaha al-imam al-mujaddid alayhi salatu alayhi rahmatullah wanda wannan babban bawan Allah Allah ya ji kansa wanda ya rubuta wa sammaha fadl al-islam kuma ya sanya mata suna fadl al-islam ishi li'annahu awwalu babin fi hadhihi risala an sa mata wannan suna ne shine hadhihi risala min ar-rasail al-muhimma allati katabaha ya rubuta ta kuma ya sanya mata suna fadl al-islam dan menene saboda li'annahu awwalu babin fi hadhihi risala saboda magana falal musulunci shine babin farko a wannan littafi sai ce wa wajhu ahammiyati hadhihi risala ta fuskar da zamu gane muhimmancin wannan littafi shine annar risalata shine wannan littafi to utabaru risalatan ana daukar ta shine mana to utabaru ana daukar ta ana lissafa ta ana considering dinta risala ce fil manhaj alladhi yatamayyazu bihi hamalatu at-tauhid littafi ne da ya rubuta shi akan hanya in an ce methodology abin nan manhaj ana nufin methodology wato manhaji tunda in ka saki cewa manhaji dai Hausa kai ko tsari ko zubi yawa yanayi a Hausance hanya da yanayi da salo alladhi yatamayyazu bihi hamalatu tauhidi wanda madauka tauhidi masu bin tauhidi masu aiki da tauhidi wanda suka yi fice da shi suka bambanta daga sauran mutane ma'ana daga cikin abin da zamu fa'idanta a wannan littafi shine siffofin ma'abuta tauhidi da me suka bambanta daga sauran mutane mun ji daya wa atba'is salafi salih kuma ma'abuta ko mabiya as-salafus salih ina ce as-salafus salih ana nufin marigaya ko magabata na kwarai mutanen kwarai da suka gabace mu su waye magabata na kwarai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai wanda kullun in an fadi wannan kalma wasu mutane sukan ji wani iri basu suka so ko basu cika san aji wannan kalma ba cewa a ce abi as-salafus salih sai kaji suna ga kamar an rena wa mutanen zamanin yanzu tunanin su to ba haka ake nufi ba na sha wannan magana ne musulunci zaka iya kallon su ta bangare biyu akwai abubuwan da suka shafi ibada da aqida akwai abubuwan da suka shafi fiqhu ko abin da ya shafi aqida tauhidi wanda shi kuma an gina shi ne dama akan labari ko duk aqida ana gina ta ne akan me labari me ma'anar labari abin wahayi abin da Allah ya ce in ana zancen me za a yi ran tashin alkiyama zancen wa zaka karba misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana abu kaza zai faru ran tashin alkiyama saboda Allah ya gaya masa sai kuma yayi daidai haka sai wani ya zauna ya ce ni sunana tinka tunani kawai aiki da shine tunani ya kamata Allah ya zama kaza ya kamata Allah ya zama kaza kuma ran tashin alkiyama ai bai dace ai kaza ba kaza ya kamata ai abin da ya shafi me zai auku da kuma me ya auku ai kun ga harka ce ta labari to wannan duk zancen aqida a wannan babin ne kun gane wannan to a wannan babin ana yadda ne da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya saba mu abin da kai kake hasashen zai faru amma ana zancen fiqhu to shine ake samun istihadi shi ma a inda babu nassi in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda sallah biyar zame shi ma kada wani ya zo ya ce ya kamata mu ƙara daya in yace ruku'u biyu za a yi a sallar asubahi kada ka ce ya kamata an ƙaro an dago daga na biyun a ƙara wani ko ya kamata in kana girmama manzon Allah sai ka yadda da manzo ne to abin da ya zo da shi na ibada ka karba kar ka canza masa amma in aka samu wata matsala a zamanin yanzu akwai ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san ta ba kuma harka ce da ta shafi rayuwar mutane tana buƙatar fatawa to ba za mu zauna haka kawai mu ce a shikenan dole sai mun binciko hadisi in babu kuma sai mu shiru dole ne a samu mata hukunci tunda mutane suna to anan ne sai a yi istihadi sai a yi abin da ake ce makiyasi abin da wannan matsala sabuwa ta yi kama da wata matsala da take da nassi a cikin alkur'ani ko a hadisi to ita waccan din hukuncin ta halal ne sai mu ce to tunda wannan ma ta yi kama da ita ta bangaren sai mu duba waccan din meye dalilin da yasa aka bata halacci ko aka bata haramci dalili ana nufin sababi wannan shi ake ce ma illa to in wannan illar akwai ta a wannan ta zamanin yanzu sai mu ce a to shikenan tunda wannan sun dace sai mu bashi irin wancan hukuncin sai mu ce abu kaza na zamanin yanzu da bamu da shi a Qur'ani a hadisi to hukuncin sa shi ma halal ne ko halal wannan aikin na suwaye na malamai ne istihadi dole ne kuma yana buƙatar hankali da fahimta amma shi ma yana tafiya ne akan karantarwa da tsari na nassi Allah ya sa kun fahimci wannan to in ana gaya wa mutane wannan wasu so suke wai shi musuluncin a bar shi kawai kowanne zamani mutanen zamanin su za su hukuncin irin musuluncin da za su wannan shine kuskuren da ake cewa kar a fahimci musulunci haka nassin nan babu abin da ya kai shi zama gaskiya idan ba nassin gaba daya ko ba addinin gaba daya kamar ka zo ka ce ne a dauke Qur'anin a je gefe kawai shikenan kowa ya abin da yake ganin ya dace shikenan musulunci ya zama ba guda daya bane musulunci ya koma ya taru ya tattaru a hankulan mutane ko intellectual su za su faɗi ya addinin zai zama ko masu dabara misali to abin ba haka bane wannan ba a sukan intellectual ba a sukan mai tunani akwai amfanin kowa a cikin addinin musulunci to amma cikin abin da ya shafi a ina ne za a yi amfani da hankalin a wurin abin da ba nassi shi ake amfani da hankali Allah ya sa kun gane wannan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bamu labarin kaza to bai halatta wani ya zo yanzu ya ce a'a ai wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta zamanin sa ce shekara 1400 da wani abu wannan zamanin kuma 21st century da muke ciki bai kamata a kawo wannan ba to anan kuskuren yakan auku kar mu yi wannan mu yadda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda za mu iya mu yi abinda ba za mu iya ba mu je mu kyale shi mu iya abinda za mu iya Allah ya sa kun gane wannan to kullum in muna maganar addinin musulunci da me za a bauta wa Allah a samu lada a samu shiga aljanna to shine sai abin da yafi kyau shine mu koma baya shine mu koma zamanin as-salafus salih. Su as-salafus salih sahabbai. Sahabban nan Allah ya ba mu labari yan aljanna ne. Sun shiga aljanna ko ba su shiga ba? Yan aljanna. Da me suka shiga aljanna? Da iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi. Ashe kenan mu ma in mun makalkale wa iya wannan abun za mu shiga aljanna da iya wancan din. Ba mu bukatar kowa ya ce ya kamata mu ƙara kaza, ayi musulunci gyara ta nan, ayi musulunci gyara ta nan. Amma abin da ya shafi rayuwar mu, rayuwar mu ta duniya, wannan dole mu haɓaka ta. Mu duk abin da zai amfane mu, muddin shi anan ka'idar sa shine muddin shari'a bata hana mu ba. Duk abin da shari'a bata hana ba, an halatta maka ka je kai inda ya zaman duniyar ka ne. Ba wanda zai taimaka. Ga nassi annabi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mayafi, ya daura gyauto. Shikenan yanzu wai a ce musulunci ya wajabta mana kowa dole sai da wannan zai rayu. Wannan ba a kyautawa musulunci, in aka ce haka musulunci yake nufi. Saboda me? Wancan gefen menene? Rayuwa ce ba ta ibada ba. Amma a rayuwar ibada, sallah raka'a nawa za a yi, to kada wani ya zo a zamanin ya zai canza. Ai kun fahimci abin? Amma harkar rayuwar mu ta duniya, duk abin da zaka je ka haɓaka rayuwa, ya halatta ka je kai muddin mene? Muddin bai saba wa shari'a ba. Mana muddin babu wani nassi da yace abu kaza haram ne, to komai ka je ka kirkiro, kirkiro jirgin sama, kirkiro kwamfuta, kirkiro menene, komai ya halatta kai. Amma ya za a shiga aljanna? To ka bar wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa, iya nan za a tsaya. Insha Allah an fahimci wannan. Wannan shine ma'anar bin hanyar as-salafus salih. To sai yake cewa wa atba'is salafus salih bi amma, a dunkule gaba ɗaya general, shine ma'anar bi amma. Kama annaha, kuma wannan ita dai risala ko wani littafi. Tubayyinu, yana bayyana kasiran minal mabahisi, yana bayani akan hanyoyin bincike. Mabahisi wato mas'aloli, nan mabahisi yana nufin mas'aloli, duk da ya sake asafin masail din akai al mabahisi wal masail, duk abu ɗaya ne. In kana rubutu zaka ce babi kaza, fasali kaza, mabahisi kaza. Mabahisi mabincika, ma'ana wurin da za a binciki mas'ala kaza, shine dai abin da ke nufi. Wa'ana wannan littafi ya kunshi mas'aloli المتصلة بالواقع العملي للدعوة مسألة عند سكيدة سلة سكيدة علاقة دا واتو حقيقة نين practical happening شنو معنى الواقع العملي واتو أي كتي أبن دكي أو كوانا أي كتي أحركة دعوة واتو دم تبن دكي سوى يكوي يد زي دعوة توي ترن تواني لتاب زي كوي مكا وانشان أبن زي كومو كوي مكا يد ذاكي دعوة a aikace. Wa mukhalatatil muslimi, da kuma takudin da musulmi zai yi. Al muttabi' li tariqati as-salafi, din musulmin da yake bin hanyar salaf magabata din nan, to ya zama an bayyana masa yadda zai mukhalata. Mukhalata shine takudi, mu'amala, gogayya ta rayuwa, yadda za ka yi mu'amala da mu'lin nasi, da mutane. Min jami'il ittijahati, ta kowane irin wato ittijahi, bangare bangare, hanya hanya. Idan ka fahimci musulunci, yan uwa musulmi, duk mutumin da ya fahimci musulunci yadda ya kamata, to babu inda ba za a iya tsinduma shi ba a duniya, kuma kaga bai zauna da mutane lafiya. Duk irin mutanen da suke duniya, in ka fahimci addinin musulunci za ka iya zama da su. Amma in baka fahimta ba, ka takure kanka da wani abu, ka kuntatawa fahimtarka, to zai ga cewa ba za ka iya haƙuri da wani abu ba. Duk abin da kake ciki akwai yadda za ka yi mu'amala da nau'in mutane iri-iri. To shine abin da yake faɗa ana cewa duk mutumin da yake bin hanyar magabata, ma'ana kamar yace yadda mabiyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin yanzu zai mu'amala da mutane da irin hanyoyin su, irin fitina-fitinan su, dariƙun su, da hanyoyin su, ittijahin su, duk tunanin su na duniya, to da irin yadda zaka yi mu'amala da kowa. Wa min jami'il afhami, da kuma dukkan nau'o'in fahimta iri-iri, wal ahwa'i, da bin san zuciya kowane iri. Duk yadda mutum yake da bid'ar sa, to akwai irin yadda zaka yi mu'amala da shi. Mai irin kaza ga yadda zaka yi mu'amala da shi, mai irin kaza ga yadda zaka yi mu'amala da shi. To wannan littafin zai koya mana wannan. Sai akwai fa'idoji da yawa, ko? Sannan sai ce fa fiha, a wannan littafin akwai bayanu tafsiril Islam, zai mana bayanin fassarar musulunci shi kansa. Wa fiha, a wannan littafin akwai bayanu fadlil Islam, bayanin falalar musulunci. wafiha a wannan littafin akwai bayanul bid'i bayani akan bid'a me ma'anar bid'a wa annal bid'a ashaddu min al-kaba'ir cewa bid'a wajen tsananinta a addini to tafi kaba'irin zunubai subhanallah kun gane wannan zancen bid'a in an ce mata bid'a to tsananinta a addini to matsalar da take da ita kamar ka ce ne tafi zina tafi kisan kai tafi luwadi duk abin da za a ce wannan kaba'irin zunubai ne to a kasan bid'a yake akwai ayu akwai matsala saboda mai ita tana tunkarar imani ne ta raba ka da shi su waɗancan abubuwa ko ba raba ka da imani za su raba ka da da'a da kusantar ubangiji za su in ku ka tsaya da tauhidi ko kana waɗancan abubuwan akwai sa ran Allah ya gafarta mai bid'a ko bai taba cewa zai tuba ba zamu zo mu ji wannan maganganun malamai sun yi ko ko kun taba ji mai bid'a ya ce bari ya tuba saboda a ganin sa ba addini sai wannan da yake kako mai addini yaushe zai ce bari ya tuba daga addininsa ce sa amma mai zunubi fa shi yana yi yana tsoron ma a sani yana yi yana kuɓoyewa saboda baya son ma a sani kuma yana jin tsoron cewa Allah fa baya son wannan abu kuma yana sa ran Allah zai gafarta masa to Allah gafarta mana yace wa fiha bayanu ma'ani al-intima'il haqq a wannan littafin akwai bayanin ma'anonin dangantawa ta haƙiƙa shine intima'i intima'i shine ka danganta kanka zuwa ga wani abu ka ce kai ma'abucin sunna ne ko dan kaza ne shine intima'i affiliation da mutum zai ce ya dangana kansa ahlus sunna ne shi ko dan kaza ne shine mai intima'i mun gane intima'i wa ibtali anwa'il intima'i al-muhdatha da kuma bata duk wani nau'i na intima'in da ba daidai ba akwai intima'in daidai shine al-intima'u ila al-asma'i ash-shar'iyya zai zo mana nan gaba duk zamu ji ka dangana kanka zuwa ga sunan da yake shari'a ta yi amfani da shi ka dangana kanka ga sunna sunna ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana magana sunna alaikum bi sunnati zaka ka ce kai ahlus sunna ne haka nan sunan ash-shari'a sunan shari'a shi ma suna ne da ya zo mana a shari'a sunan al-islam al-iman ka ce ni mumini ne ni musulmi ne waɗannan duk sunaye ne da ya halatta ka dangana kanka zuwa gare su amma sunan da Allah bai amfani da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai amfani da shi ba to kar ka dangana kanka zuwa ga irin waɗannan sunaye shine abin da yake nufi zamu zo mu ji duk bayanai dai akan waɗannan al'amura insha Allah al-muhdatha al-muhdatha yana nufin fararru waɗanda da ba su aka farar da su sai ce wa fiha a to lokaci yayi ko kai shiru baka nuna mai ba to sai mu tsaya haka na ga lokacin ya tafi mun ce 58 dole mu tsaya ana dama kuma mukaddima ta sabata ba mu kusa gama ta ba za mu tsaya ana insha Allah inda yake cewa wa fiha tafsilu al-manhaj ko to insha Allah muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta Allah sa mu dace Allah kara mana ilimi mai amfani Allah kara tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk